الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدعوة نما صلاة جميع البركة مصلاة جميع ساو سنجرين جميع تيولا kamar yadda sanarwa ta gabata muka ce mutum hudu za su yi lacca akan abin da akwai, mutum hudu za su yi lacca akan maudu'i ko safin mai taken jarrabawa a rayuwa da kuma mu'amala tsakanin al'umma. To laccan yadda za a yi ta, mutum uku ne za su tattauna ta, sannan ɗayan kuma sai zo ya taliki a ƙarshe. Wato za a yi ta na dawa ne sulasiya, mutum uku za su yi laccan tare, shi na tsakiya yana jefa musu tamboyi suna amsawa, idan akwai taliki kowane daga cikinsu zai iya yi a haka har zuwa tsawon awa ɗaya, sannan daga baya kuma insha Allahu sai a yi taliki a kan abin da suka faɗa. Wanda za su yi wannan na dawa lafiya su ne Malam Abdulkarim Hamza da Malam Ibrahim Idris da Malam Iftar Muhammad Abdullah. Za su tattauna wannan maudu'in insha Allah, sannan daga baya kuma ni Abubakar Mukhtar na zo ne yi taliki akan abin da wato ainihin suka tattauna a kansa ga abin da ya sauka insha Allah. So da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan kira wanda shi zai kaddamar ɗin, shi ne Malam Iftar wanda zai jagoranci shirin, sannan kuma su sauran malamai guda biyu dama suna kusa da ni insha Allah sai a ci gaba da yi. Idan kasadinmu ya cika kuma insha Allah sai in sun gama ne kuma na zo mai taliki. Falyatafaddal mashkuran wa ma'adiyan. A'udhu billahi
min shaytanir rajim. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، يوم سلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دفرت من أبو ديام الله سبحانه وتعالى وانده تارى مؤونا مسلاكي البركة مسلاكي جمع نبي صاو. Saboda halartar wannan lecture ko kuma tattaunawa kamar yadda malam ya faɗa, wanda insha Allah zai kasance tsakaninmu da ni mai gabatarwa Yassar Muhammad kamar yadda malam ya gabatar, da kuma ɗan uwa Sheikh Malam Abdulkarim Hamza da kuma ɗan uwa Malam Ibrahim Idris. Insha Allah kafin mu shiga ga lubbin abin da ya tara mu wato wannan leccan, zan ta yi tsokaci game da shi wannan leccan. Ita jarrabawa sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, wato abin da ake da nufi da sunna na Allah subhanahu wa ta'ala tana nan tun da Allah ya yi duniya, yakan jarrabi bayinsa, yakan jarrabi halittansa da halittunsa maɗaukaka, wato waɗanda ya zaɓe su kaman annabawa da manzanni da kuma sauran bayi yaku bayi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuwa idan muka duba muka dubi tarihi na magabatanmu za mu ga haka, akwai jarabawoyi da yawa a cikin kistocinsu da tarihinsu. Sannan idan kuma muka duba watsinmu na yau wanda muke ciki, za mu ga muna cikin wani lokaci ne wanda yake cike da jarrabawoyi ta ko'ina. Idan mutum ya duba shi karan kansa, zai ga akwai wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da su, in ma na rashin lafiya ko kuma a'a na talauci ko kuma wata jarrabawa na rashin kwanciyar hankali saboda rashin aminci a ƙasa ko kuma saboda wani talauci da ya masa fatoto. Haka nan kuma idan ya duba cikin iyalansa, zai tawar akwai jaraba da Allah ya masa, in ma ta hanyar ya ɗora ma iyalanshi rashin lafiya ko kuma wata jarabawa ta wanda ba za a rasa ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraban bayinsa da shi. Saboda haka yasa muka ga kamata da kuma cancantan wannan mawdu'i musamman a wannan lokaci da muke cikin wannan jarabawan mu karanta shi mu gabatar wa al'umman musulmai me ya kamata menene shari'ar musulunci ya koyar a cikin irin wannan yanayi na jarabawa ba tare da na kawwala ba insha Allah za mika abun magana ga ƴan uwana sauran abokan abun nan gabatarwar nawa wanda zan fara da Malam Abdul Karim akan masalla menene hikimar shari'a a wajen fitintinu da kuma jarabawoyi
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتر ودقى بضمال منه الشيخ محمد ابن محمد المختار شا جبتر sannan mai jagoran shirin Malam Muhammad Yassar shi ma yayi tsokaci wanda ba buƙatar wani ƙarin bayani zan tafi kai tsaye zuwa ga wannan tambaya da shi Malam Yassar yayi to a mahanga ta addinin musulunci jarabawa tana da hikimomi akwai nukta guda ɗaya da ya wajaba mai ittifaki a kanta shine duk abin da Allah yayi akwai hikima sai dai hikimar ba dole bane ya zama mu iya gano su wanda muka iya gano su to tabbas mai wato mu kudirce su da mu kudirce abinda Allah yake nufi a cikin wannan hikimomi wanda ba mu gano ba mu tabbatar Allah kasancewarsa gwani mai hikima cikin abubuwansa babu abinda zai babu hikima wato hikimomi da suke cikin jarabawa manya-manyan su wanda wato dilalar su ta bayyana a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai guda uku manya-manyan su wanda wato dilalar su ta bayyana akwai guda uku na farko dai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to sai ya jarrabe shi da wata musiba kaga wannan wato amsa ce guda ɗaya daga cikin amsoshin daga cikin abubuwan da Allah yake jaraba mutane kenan daga cikin hikimar jarabawa shine wato mutum yana wato wani alkhairi ne Allah yake son mutum da shi in ma ya daga darajarsa in ma ya yafe masa wasu kurakuransa in ma kuma ya tara masa wani tarin lada mai yawa ɓangare na biyu daga cikin abubuwan da Allah yake jaraba mutane da shi shine akwai zaburar da mutane cikin ayyuka da suke yi na alkhairi ya tabbata a cikin alqur'ani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sahabbai sun tsanani wato tsananin rayuwa tsananin abuge su ta can a cutar da su ta can ya dane suka kawo manzon Allah kuka mata nasrullahi yaushe ne taimakon Allah nan zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu kuna gaugawa ne taimakon Allah yana kusa ya kasance cikin wa'inda suka zo gabaninku za a sanya zartu a kan ɗaya daga cikinsu a dinga yanka shi da zarton nan ana yanka shi ana gigara masa wannan zarton har ɓarin jikinsa ɗaya ya faɗi nan ɗaya kuma ya faɗi nan amma bai sa ya bari wato ya bar addininsa kaga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo wannan surar ne domin ya ƙarfafa zuciyar sahabbansa alaihi wassalatu wassalam radiyallahu anhu ya kawo wannan sura ne domin ya karfafa zuciyarsu san cewa wannan jarabawan da suke ciki akwai ma wani abin da yake wannan yana iya samu su saboda haka babu abin da ake fata da su irin su tsayu akan wannan addini sannan kuma su dauki wato damara ta daukan jarabawa ko da ma ta fi wannan abu na gaba na jarabawa Allah yana jarraban mutum wato idan mutum ya zama ɗaya mutum uku idan mutum jarabawa mumini ne aka jarrabe shi sai ya zama kamar da na faɗa na yi bayani a baya za a ɗauka darajarsa zai samu ƙarin lada idan kuma ya zama wato ba muminin ba ne to la'alla wannan jarabawa za ta iya zamowa za ta iya rusar da shi ya fahimci halin da yake ciki ya gane cewa yana kan sabon Allah ya rage ya tabbata a cikin alqur'ani kisar annabi Musa alaihi salam Allah ya dinga jarraba mutanen fir'auna da jarabawoyi kala kala wayannan jarabawa mai munfasu su gane su kaskantar da kai su gane cewa bin Allah su dawo su miƙa namaran su ga Allah su bar wannan sabon da suke yi shine abin da zai tsira da su su roki annabi Musa kai mana addu'a a yaye mana da an yaye musu sai kai dama wannan abun lokacin yaye wata ne sai su yi a sake musu wata jaraba kaga wayannan an jarrabe su ne domin su gane abin da suke ciki na bata su bar wannan batan su dawo kan hanyar Allah tsaye saboda haka jarrabawa tana dauke da wayannan abubuwa guda uku ko dai a daga da mumini ko kuma azaburar da shi cikin ayyukan da yake fata wato yake kai na alkhairi ko kuma ya zama yana kan wani abu ne wannan jarabawa ta dan buge shi ya gane cewa ya bar hanya ya dawo ya tsaya akan wannan to idan muka lura da abin da ke faruwa yanzu duk ba ma su kai daga cikin irin wannan akwai wanda yana wato tsananin din Allah amma kuma jarabawa sai ta same shi to jarabawa ta same shi to wannan ya kudurci a zuciyar shi akwai wani alkhairi ne da Allah yake nufi da shi ko kuma wani sharri ne Allah ya ture masa da wannan jarabawa wanda kuma yake kan aiki yake dan yake takawa gaba ya dawo baya sai ya fahimci akwai wasu abubuwa da ya bari da ya kamata ya tsaya akan wanda kuma baya kan wannan hanya gaba daya to sai ya tabbatar da cewa abin da ya kamata ya yi ya dawo kan hanyar Allah wallahi ta'ala
jazakum Allah khair sai zan koma wajen dan uwa malam Ibrahim akramakallah shin wannan jarrabawa da Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa shin hadda bayinsa mutane nagari kaman annabawa da sauran bayinsa nagari kuma wannan jarrabawa na shafar su
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سترن إنا رضم الله سبحانه وتعالى كما رد هذا معشرين وأن المسلات وبنجد يهدم أجلا الجنة إنا قم رضم الله بمن أرجي da ni da zan yi magana da ku da kuke sauraro dukkanmu da muka haɗu anan Allah ya mana arziki na ikhlasi cikin abin da za mu faɗi da ko kuma ku samu ikhlasi cikin zuwanku da abin da za ku saurara Allah kuma ya sa abin da za mu faɗi ya zama mai amfani a gare mu na farko sannan ya zama mai amfani a gare mu a gare ku baki ɗaya bismillah Allah kamar yadda malam ya gabatar a rayuwa akan samun jarabawa irin kala-kala kamar yadda kowa yake gani shaida ne da zan ce wani ka lissafa mana irin jarabawa da kake fuskanta ko kake gani yana samun mutane kai ma za ka iya girgajewa ba tare da ka yi wani dogon nazari to shin jarabawan nan yakan aukuwa a kan bayin Allah nagari tunda mun san cewa bayin Allah nagari in aka ce mutum nagari za ka same shi a gaba a kan komai wajen ibada idan ana maganan qiyamul layli ne zaka same shi a gaba in ana maganan irin azumin taqawudi ne zaka same shi a gaba in ana maganan amru bil ma'ruf ana ko wannan umarta da aiki na alkhairi ko kuma hani akan mummunan aiki zaka same shi cikin kirki yana kan gaba a cikin irin to idan har mutum ya zama wannan shine dabi'ar sa a asali da kuma tunanin shine shi irin wannan zai tsira daga dukkanin wani jarabawa na ubangiji idan na kaga wani yana fama da talauci sai mu ce banda wanda yake bautan Allah ko kuma banda bawon Allah da ya kyautata wajen ibada da mu'amalar shi da alaka tsakanin sa da ubangiji haka wannan shine abin da zai faru a cikin zuciyar mu kai to amma zamu iya samun sabanin haka menene wanda zai nuna mana sabanin haka mun san dukkan mu babu wani wanda yake da daraja wacce ta daukaka ta kai daraja na annabi kai ba annabi ba ma sahabin duk wani annabi dukkan annabawan nan kai dai mun san cewa sahabban su ma sun fi mu kima da daraja to annabin da kanshi a cikin mu babu wanda yake da daraja wacce take na annabi amma kuma cikin annabawan Allah kusan dukkan su babu ma wanda Allah ya bari bai zarce shi dukkan su babu wanda ya bari wasu sun samu jarabawa ta hanyar mabiyan su sun kashe su wasu sun samu jarabawa ta hanyar mabiyan su sun karyata su kai wasu kuma sun samu jarabawa ta hanyar cuta da karyar arziki ya watse baki daya kamar yadda nake so in bada misali da annabin da shine wata kila idan zaka yi misali akan irin wannan zaka fade shi kai ko annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub bawan Allah ne wanda ya kasance mai yawan ibada da kusantan ubangiji ya kasance a dukkanin lamuran sa idan na alkhairi ne yana danganta da ubangiji idan kuma na sharri ne ya same shi yana yin hakuri ya tabbatar da cewa wanda ya masa alkhairi a baya din ya jarace shi da wani abu na sharri ba wai baya son shi bane yana yin hakuri ya daure da shi annabi ayyuba ya kasance mutum mai zuriya yana da iyalai da ƴaƴa da yawa yana da arziki nau'uka na arziki dabbobi irin su raƙuma awakai da wayannan duk nau'i na arziki yana da shi amma lokaci daya Allah ya jarace shi ya zo ya rasa wayannan abubuwan baki daya jarabawan ba ta tsaya akan iya wannan ba hatta lafiya ma sai da ya rasa shi annabi ayyub ya shiga cikin rashin lafiya wanda dukkanin waɗanda suke kusan suke kusa da shi sun guje shi dan kamar yadda malamin tafsiri ibn jarir al-tabari yana cewa kusan gabaki daya a mutane na kusa da shi duk sun nisance shi sai matar shi guda daya ita ne kadai ta zama tana hakuri tana ta hidima da shi bata yi fushi ba bata ji tagaji ba tana ta dawainiya da annabin Allah da wannan jinya da ya shiga to kun ga idan jarabawa za ta hau kan annabi har abu ya zama ya kai wannan matsayi ya rasa duk abin da ya mallaka na arziki ya rasa lafiya kuma bai taba yin kofa ba don a cikin azabun nuzul na aya wanda annabi ayi ubangiji yake cewa manzo Allah ka fada musu ayyuba inna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin a karkashin wannan malaman tafsiri sun kawo bayanai da yawa a'a ai wannan ya faru ne da sababin shedan ya ga annabi ayyo yana ibada kuma gashi yana da tarin dukiya sai yake cewa ai Allah din dukiyar da ka bashi nan ne shi sa ya zama mai ibada za ka kwace dukiyar da ba zai yi ba sai Allah ya ce to na baka dama akan shi na baka dama to shedan ya zo ya hada ya hadu sauran shedanu ɗan uwansa suka yi dai yadda duk annoba ya dinga faɗowa kan arzikin bi ya rasa ya da yana rashin lafiya a hakan sai shedan ya zo yake cewa to ubangijin da karike shi kake ta bauta ta masa gashi nan ya dukiyar naka gaba daya ya kwashe ku baka da shi baka da lafiya sai annabi ayyub ya ce masa babu komai shine ya bani don haka lokacin da ya ga dama zai karɓa tayin shi bai nuna damuwa ba annabi ayyub ya shiga tsananin damuwa malamai suke cewa rashin lafiya da yayi da hali da ya shiga wasu suka ce yayi shekara 7 da watanni wasu kuma suka ce yayi shekara 18 da watanni wasu suka ce shekara 3 ne da watanni yayi yana cikin wannan jinya ala ayyati hal duk da an samu bambance-bambancen shekaru yana nuna mana da ya dade cikin wannan illa da ya shiga amma duk da haka bai yi fushi ba bai bar bautan Allah ba bai bar tabbatarwa da cewa Allah da ya jarabce shi wata ran zai yaye maka a sababin wannan bayan shedan ya mar wannan magana inda gaske ne ka roki Allah ka yaye maka annabi ayyub ubangiji yake cewa inna da rabbahu anni masani yaqo annabi ayyub da yake roƙon ubangiji sai ya yi kunya da alkunya bai ce Allah ka daura min rashin lafiya sai ya nuna shi rashin lafiyar ta same shi ne ba mamaki da sababin wani laifinsa amma bai jingina daura rashin lafiyar akan Allah ba amma da ya tashi dauko maganar rahama sai ya ce wa anta arhamur rahim sai ya jingina rahaman kai tsaye ga ubangiji saboda ubangiji shine mamallakin wannan amma yayi kawaici tare da cewa musa ai ko rashin lafiyar kai Allah ne ya jarace ka amma sai yayi kawaici ya tura da shin lafiyar ya dauro ta ta kansa amma rahamar kuma da sauƙi sai ya jingina da Allah a wannan lokacin ubangiji ya amsa addu'ar sa ya yaye masa duk wannan abin da yake fama da shi na cuta haka nan a wani aya ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab ubangiji ya jarace da yawa wasu har cikin annabawa wasu an jarace su da wasu abubuwan amma shi annabi ayyub kai tsaye ya ci jarabawa ta shi lokacin da aka azurta shi da yi butunci ya kauce ya ki bautata ma Allah sai ka duba kai in Allah ya baka arziki kana butunce shi da wannan arziki da ya baka wannan shine zaka duba halin da kake ciki shi dai bai butunce ba hakanan kuma lokacin da jinya ya same shi bai butunce wa ubangiji ba dai ya tabbata akan dai shi bawon Allah ne nagari na kirki da yi butunci ba don haka haka ake so kai ma ka zama in Allah ya azurta ka ka san cewa baka da wata wayon da ta kawo wannan arziki hakanan lokacin da ya jarabce ka kuma kada ka yi tsammanin in ka yi fara yi shi sai ya kwace wannan dukiya da ya baka sannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wa'inda suka fi samun jarabawa cikin mutane manzo Allah yake su ne annabawa shine muka kawo misali da annabi ayyubu kun ga irin yadda ya shaye shekaru yana cikin jinya yana cikin damuwa yana wahala amma bai kauce ba sannan manzon Allah yake sai waɗanda suka zama kuma mutanen kirki da kuma wanda suka biyo suka biyo don haka gurgudun imanin ka da gurgudun kusancin ka da ubangiji gurgudun irin jarabawa da zaka iya fuskanta a cikin wannan rayuwa ibnu jarir a cikin tafsirin sa ya kawo maganan muhammad bin ka'ab al-quradi yake cewa duk wani mu'mini da musiba ta same shi ko kuma wani jarabawa ta same shi to kada ya damu kada ya fushi ya tuna wanda ya fi shi wato shine annabi cikin annabawa annabin Allah ma Allah ya jarabce shi da jarabawa mai tsanani kuma bai sa ya kauce amma za ku ga mutum idan ya shiga wata jarabawa ya ringa ihu ya gagara tawakkal watakila ya mallaki biliyan daya ko miliyan dari yana asaran miliyan daya sai ka ga ya gagara hakuri ba sai da wuri to ku duba yadda annabawan Allah suke Allah ya sa mu dace Allah ya mana gagara
jazakumullahu khair malam abdul karim dan koma wajen ka dan yaya nauka na mutane suke wajen musiba wajen jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake jarrabawa su
bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wannan tambaya tana da matukar muhimmanci bare Allah ya raba muta ya raba halittunsa kashi biyu yabun farko akwai wanda suke imani akwai wanda ba su imani su masu imani wato idan Allah ya tura mutum zai Allah kuma yake jarabi dukan su biyu sai dai sunan jarabawa abun mai imani sai ake masa ibtila'i jarabawa ya shiga amma wanda kuma mai sabon Allah to wannan sai a ce wa'azi ne Allah ya ce Allah yake masa sannan a cikin su masu imani kamar yadda ƙarshen bayanin Malam Ibrahim yake kawowa mataki ne mataki wajen wajen imanin su mataki ne bayan mataki wajen jarabawan su wanda suka fi tsananin jarabawa wanda jarabawan su ta fi kowa tsanani su ne annabawa kamar yadda hadisin da Malam ya bayani sai wanda suka bi su da wanda suke bi da wanda suke bayan su Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabban su sun kai masa kuka wani lokaci na tsananin yunwa sun daure dutse a cikin a cikunan su saboda tsananin yunwa da wahala suna buɗe cikin su sai suka ga shi dutse biyu ne a daure a cikin ka gani jarabawar da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta zama ninkin jarabawar da ake yi wa mutane sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya tuno masa da jarabawa wacce jarabawar da tafi duk wata irin jarabawa da za a yi wa mutum a rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani babban aminin sa abokin sa sayyidina Abu Bakar sannan babbar daga cikin matarsa wacce ake irga ta cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Aisha radiyallahu anha an jefe ta da wani irin sharri wanda hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda abu biyu ga darajar babanta ma babban abokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga kuma darajar gidansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan jarabawa ta kai jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin wannan yanayi lokaci ne tsayi har ya dinga shawaran sahabban sa ni kan ya zan yi wani mataki na dauka ne game da ai me zan yi kaga wannan jarabawa ce ta kai ta kawo saboda haka saboda darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akai masa irin wannan jarabawa inda iri na irin ka ne aka wannan jarabawa tsarkin sai barma musulunci saboda haka idan ka ga wata jarabawa Allah ya jarrabe ka da ita to ka kyauta tsammani ka ji a zuciyarka cewa Allah ne yake son ka da alkhairi ko dai ka dawo ka fara tsayuwa akan hanyar sa ko kuma ka gyara ta sai ka kara hawa hanya wato dodar ta Allah madaukakin sarki ka gane cewa duk wani abin da yake cikin wannan duniyar to fa ba shine asalin abin da aka yi ka kai ba daga cikin dalilai da Allah yake garba mutane a nusar da su cewa wannan duniyar ba wurin mike kafa ba domin inda an ba mutum cikakken jin daɗi na komai da komai a duniyar nan wani sai ya mike kafa ya manta da abin da aka yi shi domin sa saboda haka wa'inda aka fi tsananin jarabawa wanda suke mataki na farko wajen jarabawa su ne annabawan Allah wato annabawa mursalai sannan kuma annabawa wanda ba mursalai ba sannan kuma mutanen kirki wato nagari bayan nagari kamar da ya tabbata a cikin wannan hadisi saboda haka idan ka ga jarabawa ka tayi yawa to kai fatar Allah ya sa kana daga cikin mutane nagari da Allah ya tsora wannan jarabawar abinda ake so gare ka shine ka miƙa lamarin ga Allah ka nemi wato kai ihtisabin wannan lamari ga Allah ka nemi ladan wannan jarabawa ga Allah da Allah ya sanya ka cikin wanda Allah ya zaba saboda wannan jarabawa Allah ya dinga fadi a cikin littafin sa am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum shin tsammani kike kawai za ku shiga aljannar Allah ba tare da wato abin da ya shafi wanda suke gabanin ku ya zo muku ba tsanani ya shafe su an girgiza su sannan Allah yakan yi jarabawa domin ya bayyana wane ne mai cikakken imani daga munafiki saboda haka mutane wajen jarabawa mataki ne bayan mataki wanda aka masa babbar jarabawa ya iya daurewa ya miƙa lamarin ga Allah to akwai alamar cewa wannan babban mutum ne wajen Allah da fatar Allah ubangiji ya ba mu ikon karɓan wannan jarabawa wallahi ta'ala wa kullahu khair
Allah ta fara alheri wa akaram sallallahu alaihi wa sallam da zaran an ambaci kalmar jarabawa hankalin mutane mafi yawanci yana tafiya ga abin da yake na sharri ne wanda ake ganin shi ba ni'ima bane to shin ni'imomi ma sukan zama jarabawa ga bayin Allah jarabawa
na'am kwarai ni'ima sukan iya zama jarabawa asali ma ita jarabawa din daban ba ta tsaita akan abubuwa na sharri ni'imar karan kanta tana zama jarabawa wannan kuma yana tabbata ne cikin fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un ubangiji ya hada mana ya nuna mana cewa lalle Allah ya san iya jarabtan mu da abin da yake wanda ba ma so na sharri ne rashin lafiya ko kuma karayan arziki ko makamantan wannan haka nan kuma za a iya jarabtan mu da ni'ima ita ma ta zama mana jarabawa wani lokaci idan muka duba za ka samu dukiyar da Allah ya baka kai ita ce jarabawa shi yasa za ku ji galibin malamai suna cewa wani abin da ya fi cancanta da shi shine ya zauna a fakirinsa da zai samu kuɗi sai ya zama ya fi kowanne mutane shakiyanci da yin barna a doron ƙasa don haka a irin wannan lokaci shi idan aka bashi dukiya to sai ta zama ita ce jarabawan nashi ba mamaki ya halaka shi yasa za ku ga yanzu akwai rashin adalci da muke yi wa kanmu yanzu na ga wani yana da kuɗi ni dan fakiri ba ni da shi kawai sai in ce Allah ka bani kuɗi irin na wani ban san wani irin kuɗi yake da shi ba ta hanyar halal ya tara ko ta hanyar haram ban sani ba kawai kai tsina ce Allah ka bani kuɗi irin nasu ka gani da kaina na kira wa kaina fitina idan aka amsa min a wannan lokaci na jefa kaina cikin damuwan da wataƙila ba zan ankara ba sai lokacin da na ji ni kabari an fara matsana Allah ya tsare don haka ni'ima karan kanta tana zama jarabawa wani sai a bashi da gashi nan yana ta roƙon Allah ya samu da sai dan ya zama wasa fitina ya taharbar da hankali ya hana shi kwanciyar hankali kullum hawan jininsa ba ta tashi sai akan tunanin wannan yaro da halin sa ko kuma dukiya a bashi ga dukiyar nan kowa yana masa kallo a zahiri mai jin daɗi amma shi ya fi ka sani wahalar da yake sa yanzu kai fakiri zaka je kai tsaye kana kwantawa katifan ka minti biyar kai bacci shi sai yayi awa uku bai yi bacci ba yana kwance sai ya rasa wata ran sai yayi allura ba zai iya yin bacci kai tsaye ba sai an masa allura saboda menene dukiyan da yake tsammani jin daɗi ne ita ta zama masa jaraba shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Allah yana iya mana jarabawa gashi nan abu hasana abu mai kyau a baka lafiya a baka arziki a baka mata irin wanda kake so amma a zo a kuma jarabce ka da gefen da babu dadi duk wannan Allah ya yi ma da saboda ka gane cewa wannan fa ni'imar ta Allah ce ba wani dabara bane a tare da ni ya jawo wannan ni'ima. Idan ka gane wannan ni'imar da Allah ce ba wani dabara bane ya taka shikenan sai ka zama mai godiya ka zama ibada baka ci baya ba duk wani aikin alkhairi baka ci baya ba amma wallahi galibi yanzu da yawa Allah na musu ni'ima musamman irin na arziki amma sai kaga sun zama abun kyautai ga arziki amma an kana neman marowata a duniya an ka same su kai din arzikin Allah ya bayar ba da dabaran ka ba amma ba za ka iya taimakon addinin Allah ba ba za ka iya taimakon wanda kaga suna cikin damuwa da bukatar ka a wannan lokaci shi sa ubangiji ya nuna mana akan Karuna duk wani wanda yake ji arziki yake da shi ya nemi kisan Karuna a cikin suratul qasas Karun yake gaya mutane sa qala inna ma utitu fu ala ilmin indi dukiya da Allah ya bashi da taskofi da na arziki da Allah ya bashi yace ai wannan saboda wata falala na ne da ilimi na Allah ya bani kada ku kalawai wannan dukiyar da nake da shi Allah ya san ni waye ne shi sa ya bani da ya zama yayi wannan girman kan ubangiji sai halaka shi ya nutsar da shi a cikin kasar yanzu baka jin labari Karun ya riga ya nike haka duk wanda ya gaina da arziki ko ya samu ta ni'ima har kai girman kai ka tabbatar mun mallakin wannan ni'iman Allah ne yadda ya baka baka san a yaushe ya hada maka wannan ni'iman ba yana iya fasa da karbanta kuma lokaci dai baka sanya akai me ya faru ba don haka a kiyaye a kula da ni'imomi ayi wa Allah godiya yadda ya dace domin ni'ima ta tabbata amma da zaran an butunce za a yi nadama Allah ya kare mu da yin nadama
amin Allah ya saka da alheri ya yi akrama sallah bayanai ya gabata game da musulmi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kan jarrabi da salihan bayan shi da waɗanda ma ba salihan bayan shi ba bal yana daga cikin makasudi na halittar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya jarrabi mutane saboda ya san wane ne ya fi kyawun aiki cikin su shin akrama sallah akwai wasu hanyoyi ne da mutum zai bi wajen magance fitintunin ko kuma jarabawa idan ta afka masa
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للي شريعة مسلم في تازودة حلول تازودة وتحلي جميلة مصيبة إذا انتسى أمك فرقه دي إذا انجربا تسى أمك فرقه أبونا زي ميدة لما رجوعك ألا زي ألا شيء جربيش لإنت إذا انجربا ميدة لما رجوعك ألا هو النسي فزما مسا درجة كليش ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayran wa in asabathu darra sabar fa kana khayran wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min wa tu abu al-amr ima makil lamarin mu'min al-amrin sa dukka al-khayr idan al-khayr ya same shi to idan sharri ya same shi sai ya hakuri sai hakuri ya zo masa alkhairi idan kuma wani alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah wannan godiyar Allah sai ta zo masa alkhairi babu wanda zai samu wannan tagomaci sai mu ne to kenan ni da kai ya waje mu zama mu'mini a yau da gobe akwai matsaloli yau zan buɗe shago na a kasuwa in yi ciniki mai yawa in samu riba shiru ba za ka taɓa ji na ce wannan yau kasuwa ta yi amma da an samu ɗan akasi ki sai kaji mutum yana cewa ka yau fa kan yau zaman bacci ne kawai ke kowa Allah ya baki dukiya zai karbi alkhairi amma bangaren karban sharrin kuma sai ne wannan sifa ta mu'min kenan ne kamata wannan hadisi ya karanta da mu idan musiba ta samu to wato mu yi hakuri mu gode wa Allah sannan ta da mataki guda biyu abinda shari'a take so kai na farko shine ka yarda da wannan musiba ita ce martaba mafi girma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa in istata an tarda farz wa illa fas idan musiba ta same ka in kana so ka samu babbar daraja a gun Allah to ka yarda da wannan musiba
ka yarda idan ka gagara ka nufar da ranka ta yarda to ka yi haƙuri Allah ya ambaci wasu bayansa ake cewa alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a karkashin wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wata musiba ta same shi lokacin da wannan musiba ta same shi sai ya tuna Allah ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma azzirni fi musibati wa akhlifni khayran minha aw abdilni khayran minha kamar da wato riya Allah gare ka muke kuma gare ka muke kuma wato wannan ni'ima ta same shi wato ina roƙon Allah ya canza min alkhairi daga wannan musiba ta same shi manzo Allah ya ce sai Allah ya canza masa da alkhairin wannan ko dai ya zama Allah ya kwaranye masa wannan musiba ya kawo masa farat ya samu nasara a bayanta ko kuma Allah ya ture masa wani mummunan zunubi da ya taru da yake zama masa matsala wato a gaban Allah sai Allah ya kore masa da wannan istirja'i da yayi da kuma amfani da wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne ko kuma Allah ya tunkuɗe masa wani sharri da ke tunkaran sa dalilin wannan aiki saboda haka abin da ya wajaba mutum yayi shine lokacin da musiba ya same shi lokacin da musiba ta same shi ya maida lamarin ga Allah sannan yayi wannan addu'a yayi fatan Allah ubangiji ya bashi wato lada kuma Allah ubangiji ya kawar masa da ita sannan wannan musiba kamar da muka sani alkhairi ce a rayuwar mutum yau da mutum zai shiga makaranta kullum yana zuwa ba latti ba fashi sai aka zo jarabawa da aka zo jarabawa kuma sai ya fito da F9 me amfanin zuwa makarantar shi da zuwan shi da wuri kaga babu kamar yadda a jarabawa a makarantu ake fitar gwanaye to haka a cikin wannan jarabawa Allah yake fitar da suwaye bayi masu daraja jarabawa tana zuwa ne domin fitar da bayi masu daraja saboda haka mai da lamari ga Allah da yin wannan addu'a ta alkhairi sune magani ga jarabawa wato a mahanna ta shari'a Allahu ta'ala
yakum Allah sai Malam Ibrahim zan komo gare ka kamar yadda karatu ya gabata wanda cikin malam fa an bace cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan jaddi bayi ta ciki har da annabawa da kuma mutanen kirki balma annabawan ga mutanen kirkin Allah ya tuja gaba su shin malam shi mumin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddi shi akwai wani daukaka ne da yake fara masa kamar wannan jarabawa
ita jarabawa a koda yaushe idan dai jarabawa ce wanda Allah ya tura ta ko ya daura ta ga mumini to takan zama masa alkhairi ne wannan jarabawa saboda galibi idan mutum ya shiga cikin wata damuwa ko wata musiba to yayi haƙuri ya daure to lalle zai ga wani abin da ba haka yayi tsammani ba wanda za ta faranta mishi zai ji daɗi kuma shi wani lokacin din haka sawai a wajen ubangiji Allah ya daukaka maka daraja ya kai ka wani matsayi to amma ayyukoki da kai ayyukokinka ba su kai wannan darajar ka same shi ba sai ka kai wannan darajar to Allah bai barin ka haka dole sai an shigo da wasu abubuwan da za su daidaita su sanya aikin naka yayi daidai da jarabawa ko ya cike matsayi da zaka samu a wajen ubangiji subhanahu wataala akwai hadisin da Imam Ahmad da hadisin da Abu Ya'la da Al-Hakim suka rawaito yake cewa inna ar-rajula la yakunu lahu 'inda Allahi manzila fala yablughuhu bi 'amali yace fala yazalu Allahu yabtalihi hatta yuballighahu iyyahu ko kuma fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyahu yace lalle zaka ga mutum zai iya kasancewa a wajen ubangiji yana da wata daraja Allah ya dauka su iman sa a kan yana da daraja sosai a wajen ubangiji amma fa bai kai wannan darajar da wani aiki da yake aikatawa ba ayyukokin sa ba su kai su mar masa wannan daraja a wajen ubangiji to idan ya zama wannan shine halin irin wannan bawa to Allah ba zai bashi Allah zai jefo masa jarabawa tana ta baya ta gaba su ringa mammakade shi suna buge shi a hanya su dan masa komada haka aga ya dan shi shiga ciki kadan
duk ba don komai ba don Allah ya cika dai wannan matsayi da yake da shi a wajen Ubangiji don a cika masa shi sa yake Allah ba zai bar shi ba yana jarabtansa yana jarabtansa a rayuwa na yau daban na gobe daban ko kuma wannan na karewa wannan ya shigo ce kai Allah ni kadai ne ba wannan ne muna da yawa fa bayin a dau sauran akai ma wasu ma ba haka bane baka san waye kai a wajen Ubangiji ba Allah ba zai bashi ba har sai an jarabce shi da matsayin nasa tare da aikin sa da jarabawan da aka masa sun cika daidai da irin matsayi da yake da shi a wajen shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai bashi ba zai ta jarabta har sai ya cika wannan matsayi din a wajen Ubangiji sai Allah ya bashi a wajen to kun ga kenan wani lokacin jarabawa don damuwa ya same ka karkata da hankalinka ka natsu karkata da hankalinka ko aka haɗu da shi ka ringa faɗa idan masa sharri jazua wa idan masa alkhairu manu'a karkai da ka zama haka sai hakuri ka daure ka ta neman gafaran Allah kai ta istighfari sai daga abubuwa sun yaye maka ka samu sauki shi sa ya sake zuwa wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito mai ma'ana irin wannan shi ma haka ya faɗi ya kawo irin wannan idan kana da wani matsayi wajen Ubangiji amma ba aikin ka bane kai ka wannan matsayin to za a jarabce ka da wasu jarabawa a rayuwa domin ka cika wannan matsayi din kuma za a iya jarabtan ka din a jikinka ko kuma a yayanka shi sa kaga idan muka tuna cewa za a iya jarabtan ka a karan kanka da rashin lafiya kenan kamar irin na Annabi Ayyub ko kuma ka rasa yaya kamar dai irin Annabi Ayyub sai mu fara tuna cikin bakara Allah yake wala nabluwannakum shay'un min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati Ubangiji zai iya mana jarabawa kowanne ne kaga kawai ka shiga cikin wani fargaba da damuwa ko kuma ka samu tawayya cikin arziki ko cikin ƴan uwanka ka rasa wasu waɗanda kake so zaka samu mashaka rasa ni ba abin da kuma da take haka liki da rasa mijinka kawai sai kaga ta rasa shi wannan jarabawa ne Allah yana so ya gwada imanin ka sai ki hakuri karki ta ihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ki ta ihu ki da hankalinki babban abu da zaka tuna a irin wannan idan mace ne za ta tuna to gani ga yaya ya samu daman wannan namiji shike fita ya samu mana wannan ya samu mana wannan yau babu shi karki da mu wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha duk wani wanda ka ganshi na tafiya da wurin kasa wallahi yana da abincin sa Allah bai bari sa ko da ko bai samu irin na mai kudi ba mai kudi zai iya ci sau uku ko sau biyar ko sau hudu duk yadda yake so amma kai wata kila arzikin ka shine ka ci sau ɗaya kuma a sau ɗayan sai Allah ya raya ka ba za ka mutu don haka su mu kwantar da hankali mu kar mu sada hankali mu domin mun shiga cikin wani jarabawa a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace
dani na jazakum Allah khair wa akrama kallama Allah Abdul Karim na koma wajen ka malam ganin addini musulunci addini ne shamila kamila wato addini ne sai ya shafi duk wani bangarori na rayuwar dan adam da bar komai ba Allah subhanahu wataala yake cewa ma farradna fil kitabi min shay to ban bar komai ba a cikin littafi komai yana da hukuncin shi shari'a ya zo mana da komai shin a shari'ance menene koyarwa ko la duba da shari'a ta tayar ga wanda musiba ta afka mata
bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na ji daɗin wannan tambaya kawai da ke daga cikin abubuwan da shari'a ta wato kira ko kuma ta yi tsokaci ta nuni ga wanda musiba ta sama shi ne da kansa kamar da na faɗa a bayanina na baya ni kalamarin ga Allah farko saboda babban abin da ake so ya tsira su yaƙin gaskiya kada Allah ya jarrabe shi da wani abu wannan dalilin ya sa ya cire yardarsa da amincewarsa da wato sakan kancewar shi da Allah ya kai ga wani shi wa kansa sannan kai kuma a matsayinsa na dan uwanka a abin nan idan ka ga wannan za ka yi addu'a Allah Ubangiji ya kare ni daga abin da ya jarrabe wannan ya zo a hadisin Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan ka ga wani daga cikin uwanka ya samu wata musiba to kai wannan addu'ar Allahumma ajirni fil ladhi الحمد لله الذي اعفاني من مبتلى به غيري وفضلنا على وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اكن دي يد روايو كذو الله انا غودي مكا واتو دا كيا يني دغ ابين دا كجر دي ان وانا كما كفيفي ثاني اكن ابوبوا اكن دغ اكن ابوبوا ديوا دا واتو دغ تي ابوان دا كهالتا
wani yana da cikin abu na farko sannan shi kuma wanda ya fada cikin wannan musibar shari'ar addinin musulunci ta ba mu hanyar da zamu taimake shi abin ya zama da sauki a gare shi shine mu nuna masa cewa wannan jarabawa ce ta Allah an jarabi wane da wane da wane da wane mai babu suna tan da yake sun tafi da imanin su sun yi nasara sannan a bashi hakuri a nuna masa cewa wannan jarabawa ce wannan rayuwar ba komai bace wata aba ce aka yi mu wato mu yi wani abu a cikin ta in dai kana kan imanin ka kana nan kan addinin ka to baka rasa komai ba duk wani abun da ka rasa a duniya in dai kana kan addinin ka baka rasa ta iya yiwa ka rasa gidanka ka rasa shagonka ko kuma a'a a tare hanya ya zama fasomomi da suke zuwa maka to shikenan yanzu ba za su ba kaga wannan musiba ce da ta tare hankalin mutum lallai Allah ya rubuta maka abin da zaka ci kuma babu wata rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika jibril ya zo yayi buta a kullena ya sanar da shi ya sanar da ni babu wata rai da zaka koma ga Allah fate ta ga mutum ya duk azumi kenan duk wani abun da ka gani duk wani abun da zaka ci a rayuwar duniya to ba zaka koma ga Allah ba sai ka cinye shi kafin ajali ya zo da kai arzikin ka yafi ajalin ka ne saboda haka ƴan uwa musulmi idan musiba ta samu mutum irin wannan taimaka masa za a yi a dinga kawo masa misalan waɗanda suka gabata cewa wane ma abu ya faru amma saboda yaddarsa da Allah gashi ba mu ga ya canza ba sallolin nan da shi zuwa wa'azi da shi babu wani abin da ya canza babu wani abin da ya canza ba kuma gefa za a dinga ya ta mutum ya fada a kwata ba yanzu ai gashi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ku ƙara jefa cikin damuwa kuma ku sa masa wato ku cire masa wannan zika da yake da shi da Allah ku cire masa wannan zika da yake wata daga Allah kamar yadda malam Ibrahim ya yi bayani a baya Allah ya wasu daga cikin bayi hadisi ne Allah yake cewa daga cikin bayi na akwai wanda naga babu abun da zai sai da su akan hanyar ta hanyar addinin musulunci sai talauci sai ya jarrabe su cikin wannan talaucin sai ga sun kwatar da kai suna ji amma da za a ba su dukiya to shikenan tsagon kai ya zo ana gaje ima ba zai amsa ba ruwan sa da jama'a kansa a sama to kaga wannan musibar ce ta alkhairi gare shi kuma daga ku ƴan uwansa kokarin da za ku yi domin dauke masa wannan damuwar shine jan hankalinsa da nuna masa cewa wannan abun yadda kake tsayen nan bayan ga wannan duniya ta tafi wallahi wannan alama ce kana kan hanyar Allah muna fata Allah ya tabbatar da kai wannan abu da kake na duniya inda wani abu ne da Allah zai baka su ga kafirai sun ci mu wani abu na duniya duk wani abu da kake da shi a duniya kafirai sun ci mu amma wannan ya nuna yadda ne gare shi saboda haka ku ƴan uwa musulmi akwai wajibi akan mu a matsayin mu na musulmi idan dan uwan mu ya fada cikin irin wannan to ya wajaba mu dinga wato yi masa addu'a sannan kuma muna jan hankalinsa ko muna karfafa shi ku dinga karfafa shi da maganganu na alkhairi da nuna masa cewa lallai wannan abun da ka rasa wallahi ba ka rasa ko mutum da kana da imani a yau zaka koma da Allah zaka koma ga Allah babu abinda zai tsirace da kai gaban Allah in ba wannan imani da yake tare da kai ba inda imanin ne ya tafi ga dukiyar ta hannunka sai mu sa hannu a kan ka ni ta kuka mu ta kuka babbar hasara ta duniya da lahira ta ba Allah ta ba
jazakumullahu khair a kashin wannan bayani da malam Abdul Karim yayi nake cin dan kara bayani game da wannan gaba alal hakika mutane da yawa sun jarabtu da irin wannan lamari musamman idan musiba ya same ku ne da shi wajen Allah akwai wanda zaka tawal ko ciwon kai ne yayi sai ko tun fide yayi zai dauke shi ya aza shi ga wani dan ce wani ne ya matsa wani abu ko a wajen aikin shi ko cikin yan uwan shi don ya samu wannan abu to a koyarwa na shari'ar musulunci shine idan abu ya same ka kamar na rashin lafiya ko makamancin haka farkon abin da zaka yi zaka ne da shi a kame da shi ka dauke shi al'amari ne tsabi musamman irin rashin lafiya sai ka koma wajen masana wato likitoci ka je ka tuntube su akwai kuma koyarwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bamu addu'o'i wanda idan cuta ko wani abu yana damunka zaka yi farko ne ka ne da lamari ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka karfafa imani da kasan cewa Allah subhanahu wata'ala nan shi ne yake yin komai da duniyar nan za ta taru kamar yadda yake a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da take yake cewa da mutanen duniyar nan gaba kire za su taru akan su cutar da kai to ba za su cutar da kai da wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai kaddara ba sai haka nan kuma da za su taru don su amfanar da kai akan wani abu da Allah bai kaddara maka ba to bai sani ka ba saboda haka ya kamata mu yi la'akari da wannan nukta sosai akramakallah malam Ibrahim shin zubai da kuma ayyuka da mutane suke na sabo yakan iya zama sababi na jarrabawa da Allah subhanahu wataala yake jarraban su shi
to kafin wannan ina roƙon Allah dai saboda dan samu wata nishadin kadan kada ya zama ana ta kiran jarrabawa da amuwa da sauran su Allah ya sa gabaki ɗayan mu nan mutanen aljanna Allah ya mana rahama ya tausaya mana ba don halin mu lalle jarrabawa yakan zama da sababi akwai sababi menene sababi kuwa shine idan har ya zama mutane sun bage kawai wajen sabon Allah idan ya zama ana sabon Allah to fa kada a taba samun amincin cewa jarrabawa ba za ta shigo ba duk lokacin da aka samu sabo duk lokacin da jarrabawa zai ringa shigowa wata kila ma yayi yawa duk da cewa wato faja a ce kowane zunubin muka yi ana kama mu da abun ba haka yake ba ba Allah da yawa yana kauda kai baya sauraron mu yana yafewa ya shigo kaman bai ga an yi ba a ce da kowane akai kuna yi akama kuna yi akama wallahi da abun tashin hankalin ya wuce da ake misali jujja ba gabaki ɗaya mu kai tsaye muka yadda da corona ba an yadda da yankin corona ba a yadda da yankin corona ba musamman a Najeriya amma idan muka yi tunani mai zurfi sai mu gane cewa wallahi ita din karan kanta bata zama fitinan ta fitine mu baki ɗaya ba wallahi sai don zunubi ita din karan kanta aita sai tasiri irin haka yanda aka raunata mutane da yawa wallahi da yawa sun ji rauni cikin wannan wasu ma'aikata ne wanda suna yin aiki sai sun yi aikin a biya su a wata an zo an tsayar musu da salary musamman irin yan private sector banda yan gwamnati da yawa wanda yanzu suna rayuwa ne kawai akan kame-kame babu su da wani abu da za su samu amma sai ka tsaya har yanzu ba mu hankalta mun gane cewa laifinmu ne mu koma mu ta istighfari ba har yanzu kullum sai dai mu ce a gwamnati tana ta ƙarya domin ta ci kuɗi mun yadda su je su yi ƙarya su kai ka ta istighfari Allah ya yaye mana kokarin suke yi in muka juya ma Allah wallahi Allah zai tsaye da su su daina ƙarya amma mu ba mu juya ba har yanzu ba mu daddara ba mu gane cewa mun wahala ba wata biyar Allah ya tsare Allah ya kyauta sannan kuma mu sani cewa wani lokaci laifin da wasu mu suke yi yakan iya shafan mu don Allah ya ce wata fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wasu ne ɗan kaɗan za su je su aikata wani laifi wannan laifin ya fitar da ubangiji Allah sai ya jarrace mu baki da haka dole ne mu kiyaye aikata zunubi dole ne mu ji tsoron Allah mu yi taka tsantsan akan lamarin addini in ba haka ba wallahi ba za mu ji daɗi ba muna fita wannan sai wata tazo Allah ya tsare mu Allah ya kyauta
jazakumullahu khair ala Abdul Karim a koma wajenka alam dangane da bayani da ya gabata a yanzu na malam Ibrahim game da kasancewar yawancin abubuwan da mutane suke aikata na zunuban su Allah subhanahu wataala yakan kama yakan iya jarraba su da wannan shin malam za a iya fahimtar cewa kenan fushi ne na Ubangiji subhanahu wataala yake saukarwa bayin sa game da wannan sabon da suke aikatawa
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للي بزي يمكن تيي قوة تجربة إلى ما كشيبة قوة تجربة تسامتها إلى ما كشيبة فمن أنا فلا تجربة تكشي أفو أقوي وإن دأ الله يكي مصر دنيا تجا درجة الله يسمى رجل شو وإن دأ والمن جربة يكي ساوى أتجا مانا درجة هو مساهم ببلادة كوكما ai promoting din mu ma daga wata mataki na aljanna zuwa wata sama Allah ya samu rabi ciki akwai kuma wa'anda wato Allah yake kama su da irin wannan jarabawa kamar na faɗa a baya saboda wato sun dan wato rage cikin ayyukan da suke na alkhairi to sai Allah ya saukar musu da wata musiba sai su dawo kai
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su bar jihadi don daga addinin Allah ba sai Allah ya jarrabe su da wasu irin musibu wannan shine irin wannan misali sannan kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa babban abin da zamu iya faɗa a wannan zamani ake bance shine abin da ayyuka abin da da wasu hannaye musayi Allah yake cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana a bayan kasa saboda wato abubuwan da hannaye mutane suke aikatawa Allah yayi haka ne don ya dandana musu sashin abin da suke aikatawa domin su gane su bai kenan da manufar don su bai idan suka bari sun ci wannan jarabawar kuma Allah zai yayi ta to amma Allahu musta'an sai Allah ya jarabi mutane bayan ana cikin jarabawar kuma aka kasa fahimta cewa a cikin jarabawar ai sai zama jarabawar ta zama wani wasu abun wasu mutane abun izgilan Allah ya jarabi mutane da ya kamata a zauna a yi ta kuka ana neman mafita a wajen Allah wasu sai ya zama ita ce abun izgilan wani ya zama abun dariya wani ya zama abun a ta hadawa a ta ya zama ta zama abu kamar bata zama mana wa'azi ba shekara baya war haka idan kai ka ga wani cewa baɗi war haka za a kasa tafiya hajji daga Najeriya saboda wata musiba idan ka ga idan inda zai yi ka faɗi wannan haka da kuma ka ga mutane za ku da kuda mutane da yawa akan cewa ba a ga wata alama da wani abu zai faru haka ya faru amma saboda wato musibar abin da ayyuka hannaye muke aikatawa sai Allah ya kawo sai gashi yanzu kana ji kana kallo ko nawa ka jiya shekaran nan baka yi saka tafiya ba sai musibar da take wannan ta shafi rukuni babba daga cikin rukunin addinin musulunci to raka tabbas jarabawa tana zuwa musamman a irin wayannan kwanaki dalilin ayyuka abubuwan da hannaye muke aikatawa babban abin da zai sa Allah ya yaye mana kamar da Malam ya faɗa kaskan da kai da tuba ga Allah da kuma yin itirafi cewa ya Allah wannan laifukan mu ne muke yi ya Allah ka gafarta mana ya Allah mun tuba ka juya mana wannan lamari ya Allah mun tuba ka juya mana wannan lamari idan ko ba haka ba Allah sai ya jarrabe mu da wasu kafi wannan wannan mutane
Allah ya saka da sai Allah ya samu na amfanuwa da abin da ake faɗa mana wa akram sallallahu alaihi wa sallam na komo wajen ka alan yanayin irin wannan majarabawa da ma lokacin da mutane ba su cikin jarabawa shi ya yi kamata mu'amalan ci junan mu ya kamata mu yi amala tsakanin mu iyalai daga iyalai da abokanan zama da abokanan kasuwanci da sauran menene koyarwan addinin musulunci game da mu'amala da junanmu
dangane da mu'amala duk da cewa yanzu gaskiya naga kusan kamar mun cinye kasa cikin farko din zai zama dai akan takeice ga wannan da yake abubuwan mun kusan karkare su insha Allah mu'amala ko zamantakewa tsakanin al'umma na farko dai babu wani mu'amala da yake yiwuwa ko ya daure ko ya inganta sai idan har ya zama mutane sun zama masu ba ma junan su uzuri sun zama masu kiyaye wa junan su daraja su da kima su mutumin da yake da daraja yake da kima idan ka kiyaye masa wannan daraja da kimar tasa babu yadda za a yi a tsawon rayuwarsa shi ma ba zai ringa ganin ka mai daraja da kima zai ringa son ka zai ringa kimanta ka zai ringa ganin ka wannan kai mutumin kirki ne ba don komai ba saboda kiyaye masa abu da ya shafi haƙƙinsa da kai haka nan wanda ka wulakanta ka musguna masa duk yadda kake ba zai taɓa jin daɗin mu'amala da kai ba to amma shari'ar musulunci ta yi koyi ta koyar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi alkhairin wanda ake koyan abu a wajen shi amma shi ma ubangiji ya masa umarni da yadda zaka zauna da safansa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa khudhil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahili manzo Allah ta zama mai kyau da kai kana dan hakuri kana kau da kai akan abubuwa na halayyar mutane wasu abubuwa da ake aikata mun ba a ringa kau da kai ya ringa yafiya ya ringa kau da kai da duk wanda suka saba maka to kai ma yau idan kana so mu'amala ta yi kyau kai da matanka ma ba ma da wasu mutane a waje ba ai matar ka ne take kusa da kai ko danka su karan kansu in kace akan dukkan komai sai ka musu hisabi ba za ku zauna lafiya duk wani abu guda ɗaya da aka yi kace sai ka dau mataki akai wallahi ba za ku zama lafiya ba kuma yadda kake so ka tankura sun da za su tankura ba sai dai su zama maka fitina dole ne wani lokacin ka dauka usulubi kala kala idan matanka ne yau ka bata da gobe ka zo a dariya ayi shari'a jiji ka zo kace kai shiru kar ka ce komai in yaro ne yau kai fada da zare ido gobe kai fada da magana jiji kai fada da wani abu idan kuna mu kana so mu'amala tsakanin kai yayi kyau kai zamantakewa mai kyau da su duka wannan shine za ka yi haka nan ko a kasuwa da abokin zaman ka wani lokacin za a iya samu kuskure kada ka zama mutumin da duk wani karamin abu baya yafewa idan ka zama irin wannan to lalle ba za ka taba zama wanda yake mu'amala mai kyau ko kuma wanda za a yi zaman lafiya tare da shi ba sannan a maganan baya Malam Abdulkarim ya kawo magana akan Nana Aisha akwai darasi a cikin wannan a cikin suratul nur ubangiji subhanahu wataala ya ce ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لئلا يتيموا وليعفوا وليصفحوا إذا باء أقوى باء لن كتوا دكي أو صعبوا بوانا رايوا زمن لا فيها بذات تقيوا بهر أبدا ميسا هذا سوبر وانا هنا رجعت فيما درجة أبو بكر تجد شيء الله سوكر دوانا الله يتي ألا تحبون أن يغفر الله لكم أبو بكر يانا جاني متمن دنكي محساني nake kyautata mata shine fa yazo da wannan shine yazo yake kokarin ya zargi ya ta da sauran su yake yada wannan sai yayi fushi yaso ba zai yata masa abin da ya masa amma sai ubangiji ya nuna masa ba haka ake yi ba kuma nan take Abubakar ya karba dama haka tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa Allah ya ce ko manzon Allah ya magana kai sai an gama mu kuma ana magana sai ya ce ai an ce fatu minhu mastaba'at ba za ka yi kokari ka aikata ba kawai sai ka fa kama kawo kanka uzuri Allah ya kyauta
Allah ya saka da an kai karama sallama ala abin karin ko kana da abin da za ka ce a kan wani gaba
bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mala ibrahim Allah ya saka da an kai ya tuna sadda ni akan wannan wato harka ta mu'amala wani hadisi na Anas radiyallahu anhu matsayinsa na ɗan ƙaramin yaro ɗan aikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace ana suna cewa kadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 10 sinin fama qala li shay'in lam af'aluhu li wa fa'alta kada aw law la fa'alta kada yace nayi mu'amala da manzon Allah nayi hidima ga kashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shekara 10 bai taba ce min kai ana damme kai kaza damme kai kaza bal har yake cewa idan lamani ahad min ahli baitihi qala قال له دعوه لو قدر له ان يكون كان yake cewa in wani ya zarge ni ma dan me Anas an ake har yanzu kai da ba sai ku kyale shi da Allah ya kaddara masa da yayi to da ta irin wannan yake mu'amala tsakanin masu gida da ƴan gidansu tsakanin mataye tsakanin mazaje da mataye tsakanin ubanni da ƴaƴansu to da muna kan misali mai kyau na karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka kamar yadda malai fa ne magana akan abin nan wato yafiya da yin hakuri ba yadda za a yi kai kai mu'amala da mutum ba babu yadda za a yi kai kai mu'amala da mutum kaga baka ga wani abin da ba daidai ba sai kai hakuri saboda wannan karantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kaga shi ka kalle shi kamar sai kaga kai dai kai kai hakuri da shi ba to kai hakuri da shi saboda wannan umarni na manzon Allah saboda fadin Allah wani abu ne fa saboda kuma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaddai wa wannan kankanin yaro idan yazo yana wucewa sai ya ga yara sai ya taba kansu ya yi musallama ina babban malami ana so ka je kai mutane da yayi ya ciye mutane sallama yace wallahi ba ma manta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kwallo muna buga kwalis anan in yazo ya wuce sai ce assalamu alaikum ya taba kan wannan kaga ya shekara da yawa ya shekaru ne yawa bai manta wannan mu'amala ta manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fasar Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane Allah ta'ala alaihi
zakumullahu khair alan har wayo ina yajinka
alan ganin addinin musulunci addini ne wanda yake da ukuwa wato yake hada ɗan uwantaka ma na addini ba na ba ce lalle na jini ba shin akwai wani haƙƙoƙi ne da addinin musulunci ya sanya ga wanda musiba ta afka masa akan sauran ɗan uwan shi musulmi in akwai shi kuma menene waɗannan haƙƙoƙi da fatan malam zai tafaka
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه للي الدين المسلم هذا ما زال سكت وما زال صلى الله عليه وسلم وتويات في أبرم كل أنسيك يوتي وما زال صلى الله عليه وسلم أحسن ويك وما زال يا بام إلي حتى إذا مش جبان أيك مفيش شيء يكرسه للي ما زال صلى الله تعالى عليه وسلم يا كرنت الصحابنسا idan wani ya samu musiba ta same shi da zama idan mutum daga cikin irin wayannan musulunci kun sani aka shar'anta ta'aziyya lokacin da aka yi mutum rashi sai ga ƴan uwansa wane da wane ana cewa ayi hakuri Allah ubangiji ya gafarta masa ayi hakuri fal tasbir wal tahtasib sai zama hakan ya kawar da wannan damuwa kenan mutumin da ya shiga cikin musiba sai ga ɗan uwansa ya zo yana tsaye kusa da shi yana nuna masa yana bashi hakuri wannan abu daga Allah ne mai hakuri Allah ubangiji Allah zai awwaza maka da alkhairi bi ma'ana Allah zai canza maka da mafi alkhairi to wannan shine haƙƙin dan uwan musulmi wato dan uwan mu akan duk wani musulmi da wani abu ya same shi na bakin ciki ko na wata musiba to wajibin da ke kan mu mu yi kokari wajen ceto imaninsa sai ya zamu ceto imaninsa wato bashi hakuri da kasancewa tare da shi cikin wannan musiba duk damuwar ka in ka ga wannan ya baro shagonsa ya baro gidansa ya zo gun ka dan wannan sai ka ji abin ya dan sauka a zuciyarka to wannan wani abu ne wata irin karantarwa ce ta addinin musulunci wanda ke karfafa ƴan uwantaka tsakani duk wanda ka gani ya zo maka ta'aziyar mahaifiyarsa ba za ka manta da shi duk wanda ka ga ya zo ya ce Allah ka ji kanwanci Allah ka ji kanwani ban duk lokacin da ka tuna shi a zuciyarka sai ka ji sanyi kuma sai ka ji sanyi na damuwar wannan rashin da yake da za a yi a ce an maka rashin sai kowa ya watse ya barka don Allah ya barka to haka hakkin mu akan dan uwan mu lokacin da muka ga mutum kayan shagonsa sun kare yana nan yana nema ma ya zauce sai a zaunar da shi wannan duniyar da ka sani duk abin da ka tara wallahi sai an cire shi sai an zo an yi ranar da babu shi kai zama a mutu gaba daya a bar kudaden nan a cikin banki babu mai su kowa ya ce babban abin da Allah yake so mu tafi da shi shine imani wannan imani shine komai a ji hankalin sa a nuna masa wannan abun duniya ne a nan aka same shi a nan ake bani saboda haka Allah bai turo mu domin ya ga wane ne ya fi tarin dukiya bai ce ya bulo kuma yi kuma ahsanu amala ya ga waye fi kyan aiki waye fi kyan aiki saboda haka wallahi baka rasa komai ba dan ji ka rasa wannan baka rasa komai ba dan ka rasa wannan to wannan sai ya zama ya dauke masa wannan damuwar kuma an taimake shi ba a bar shi dan ya ja shi ba an kwato shi daga hannun shi wallahi ta'ala
wa kullahu khair akama kallama malam ibrahim ya goke da kai malam game da mu'amala ai magana mutum yayi hakuri da ɗan uwan shi ko kuma ya kyautata mu'amalan shi da ɗan uwan shi abokan rayuwan shi da ɗan uwan shi na jiki da sauransu to malam zaka tawar wani yana iyakacin kokarin shi masha Allah halayyan shi mai kyau ne mu'amalan shi mai kyau amma fa yadda yayin sai wani ya tunzura shi malam ya zai kasance a irin wannan yanayin me ya kamata yi
wannan ita ce nuka ta ƙarshe ai hakuri wannan ɗaliban malam ne suka ci wajen awa ɗaya da to in malam ya zo kuma talibi za mu bashi minti 30 gari na san ba za a gaji zan sha Allah ya sa mu dace dangane da yanayin mu'amala daman duk lokacin da aka ce za ka yi mu'amala za ka zauna ko farkon abin da ma zan iya cewa in ce Hausawa suna cewa wai ko tsakanin harshe da haƙori ana samun ɗan saɓani ko harshenka ne wata ran kawai ce haƙorinka sai ya datsa ma harshen ka cizo kawai sai dai ka ji ka danna ka ji zafi to wannan duk yadda zaka zauna da wani duk yadda zaka zauna da mutum ka sa a ranka cewa tabbas wata rana cutarwa zai iya shiga kada ka dauka cewa idan ina mu'amala da kai to har mu rabu ta hanyar mutuwa ba za ka taba cutar da ni ba ko ni ba zan taba cutar da kai ba idan ana mu'amala dole za a samu cutarwa amma babban abun da ake bukata a karkashin wannan shine hakuri abun da zai tabbatar maka da cewa a cikin mu'amala ana iya samun cutarwa wannan abun zai baka mamaki wala ko da ne sai ya zama shi yake cutar da mahaifinka mahaifinsa bai da wani damuwa a rayuwarsa shi sai wannan dan idan muka duba abun da ya shafi Annabi Yusuf alaihi salam da ƴan uwansa sun lura da cewa mahaifinsu yana son shi sosai sai suka dauki mataki na cutar da mahaifinsu Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jameel wallahu musta'an ala ma tasifun suka zo wa mahaifinsu da jini a jikin kayan dan uwansu wanda kawai kai tsaye na ƙarya ne amma menene mahaifinsu yace wannan kawai abin da kuka raya wa ranku ne kuka zo kuka faɗa amma ni aiki na shine in yi hakuri in daure in cije ba zan sa shakka akan azuciyata in ta zargin ku akan ƙarya kuka yi ba shi ya bari kawai yayi hakuri ya danne a ransa ya mika dukkanin lamarin sa ga Ubangiji tare da cewa ya san ƙarya suka yi saboda dan shi yayi mafarki ya sanar da shi mafarkin ya san kuma dole sai mafarkin ya faru don haka ba yadda za a yi a ce dan nan ya mutu amma menene sun cutar da shi sun raba shi da masoyin shi kuma ya daure ya hakuri yace ban da wani abun yi a yanzu in ban da na hakuri ya daure don haka kai ma ka sani cewa a cikin mu'amalan da za ka yi idan baka zama kana yin hakurin ba to kullun kana cikin bakin ciki da tashin hankali wataƙila hawan jini sai ya make ka rana ɗaya ka faɗi ka mutu kawai a ce lokaci ɗaya zuciyar shi ya buga ya mutu don haka dole sai an kula an zama masu hakuri da daurewa sa'annan ya zo a cikin hadisi ibn majah ya rawaito da tirmidhi sun rawaito hadisi kuma hadisi ne sahihi yake cewa al muslimu alladhi yukhalitu an nas wa yasbiru ala adahum khairun min al muslimi alladhi la yukhalitu an nas wa la yasbiru ala adahum musulmi ko mumini da yake yin mu'amala da mutane yana tarayya da su yau al'amura na yau da gobe duk yana yi a cikin jama'a sai yake yin hakuri da duk wani cutar wanda zai zo masa daga gare su shi yafi alkhairi akan musulmi ko muminin da yace kai ni gaskiya in na zauna cikin jama'an nan zan shiga cikin damuwa za su dinga takura mini wani sai ka ji yace ni gaskiya wayannan kanne na din ina kula da su kullun raina ni za su tar min da hankali za su ko kuma wayannan ƴaƴan na in nabi yasu za su sani hawan jini kai hakuri kawai zan bari in tattara kayana in koma wani gefe in je in zauna su zo su zauna su kadai kar kai haka kai hakuri ka zauna tare da jama'an kai hakuri insha Allah kai ne zaka fi zama mafi alkhairi akan wanda ya guji mutane don yana tsoron ka su cutar da shi domin mu san cutarwan dole sai an yi Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwa da muka faɗi kuma ya amfane mu cikin abin da muka faɗa baki daya kuma da kuka zo Allah ya azurta ku da ikhlasi ya sa kuma wannan abin da muka ji yayi mana amfani a cikin rayuwar mu nan duniya kuma ya kyautata mana karshen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يفتحك ومن ينشوف لي ما لم يوفق دباكر دون اللتة وكلم ويوفق داود جامع المسلمين في مدينة وفجزك كراتي دون سكران تدمو عن الجلال a wannan lacca ta yi mahimmanci kwarai da gaske kuma an tabo abin da yake shafan al'umma a yanzu kuma alhamdulillah duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa a cikinta Sheikh Yassar Muhammad Abdullah shi ya gabatar sannan Sheikh Bukarin Hamza da Sheikh Ibrahim Idris suka wato tattauna akan abin da ya shafi wato wa'innan matsaloli muna fatan Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba daya wannan dai yana nuna kenan malamai ne kuma sun cancanci su sa mutane a gaba su karantar da su domin karatu ne aka yi ba tare da wani wato karkarwa ko ta inda ko kuma mutum ya ɗauko abu ya kasa ƙari tashi ko kuma ya je tashi a inda bai kamata ba Allah ya saka musu da alkhairi ni ba zan yi dogon bayani ba saboda an ci lokaci da yawa amma sai dai abubuwan da suka karantar da mu ya kamata a ce suna cikin kwakwalwarmu. Abu na farko abin da ya shafi jarrabawa da Ubangiji ta lake jarraban ‘yan adam da shi, sun gaya mana cewa akwai hikimomi a cikinsa. Wannan hikima ya kamata a ce tana ranka. In Allah ya jarrabe ka ko ya jarrabi al’umma, to lallai ba a haka banza ba ne. Ko ya yawaita ladanka, ko ya ɗaukaka darajanka, ko ya zaburar da kai akan abin da kake na addini, ko kuma ya zamana wato ya tankare maka wasu zunubanka ne wanda kake da su, wanda ba da wannan jarraba ma za su halakar da kai. Sannan sabuwan da suke sa a jarrabi ‘yan adam ɗin akwai laifuka namu da muke yi, akwai saƙon Allah, akwai kuma rashin riƙo da shi kansa addini da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Sannan kuma akwai ɗan ja da baya a kan abin da kake a kansa na addini. Ina son mu fitar da wannan don kama a goye yake Malam Abdulkarim ya faɗe shi. Wato don kana wata ibada, kana da'awa Allah subhanahu wa ta’ala, kana ƙoƙari, to sai wata ran sai ka samu ɗan ja da baya a da'ar da kake wa Allah ta'ala. To Allah ta'ala zai iya jarrabanka. Misali a ce da kana ƙiyamul layli sai yanzu ka daina, to Allah zai iya jarrabanka. Da kana sadaka sai ka daina, Allah zai iya turo maka wani bala'i da sababin wannan don ya fadakar da kai ka dawo akan abin da kake aka. Da kana zumunci, kana taimakon addini, yanzu sai ko baka bari duka ba sai ka ja da ba ko ka bari, to Allah zai iya jarrabanka. Gashi ba haramun ka aikatawa, amma zai jarrabe ka domin ka dawo akan abin da kake a da. Sai sawa ni daga cikin magabata idan ya taɓa wayan gari sai ga iyalansa suna gaskiya masa maganganu, ya faɗa su faɗa ya faɗa, sai ce to ya san dalilin da yasa ya faru. Jiya bai samu ya yi ƙiyamul layli ba, sai Allah ya cire kurkunin ƙiyamul layli a fuskansa wanda zai hana su masa mutunci ko su gaskiya masa maganganu. Sai zamana wanda yake ƙarƙashinka zai iya mai, zai iya gaya maka wasu maganganu ko kuma ya ci mutuncinka ko wani abu, ko ya ƙibin umarninka, ko yaron kai maka kaurin kai ya ƙibin abin da kake son ya yi. Ya san wannan abu cewa shi kake so, amma zai ki wannan abu ba ka son ka kuma ya yi shi. To in kai mutumin kirki ne, akwai wata ibada ne wanda za ka ke na nafila, sai kaɗan ja da baya. Gashi ba haramun ka aikata ba, amma Allah zai iya jarrabanka da kodin wani. To wannan shi ne ma'anan Ubangiji ta'ala yana jarraban bayin Allah fiye da sauran mutane. Yanzu shi wanda dama cikin saɓon Allah yake da jarrabawansa a kan saɓon Allah ne, amma wanda yake mumini kuma abinda ba dole ya yi shi ba, idan ya ɗan ja ba bai yi ba sai Allah ya jarabe shi. Shi kuma wanda matsayinsa bai kai haka ba, dama ba ya yin waɗannan abubuwan ballanta na a ce in ya ba su Allah zai jarabe shi a kai. To shi yasa annabawa suka fi shiga cikin jarabawa wanda salihai da sauran bayin Allah da suke bi musu. To irin waɗannan abubuwan dole ne mu sa su a kai kenan. Idan Allah ya jarabe ka sai kai tunani ta ina ya jarabe ni, domin ka gyara zunubanka ne ko su ayyukan kirki kake yi da na alheri wanda yanzu ka daina yin su, sai ka ci gaba da yin su. Sannan jarrabawa kala biyu ne, akwai amma akwai khassa. Akwai jarrabawa da in ta zo za ta game kowa da kowa, masifa ne zai zo kowa da kowa zai iya shafar sa. Bayan wani wani lokaci yana da sauki akan wato keɓantaccen jarrabawa wanda kai kaɗai ne abun ya shafa. Don Larabawa suna cewa al-mushkilatu idza amman khaffat, ita mushkila idan ta game kowa da kowa sai zama akwai sauki. Wane ma haka, wane ma haka, ai abun ya yanzu kasuwa. Idan kowa da kowa baya ciniki, kowa na kokawa, wannan ba zai ɗaga maka hankali ba. Amma aka ce kowa yana ciniki kai kaɗai ne ba ka yi, ga wani abu zai fi damunka, me yasa kai ba ka ciniki? Kaga saboda kai kaɗai ne mishkilan kake cikin ka. To kaga wannan sai ta fi damunka akan abin da ya shafi kowa da kowa. To mishkila amma tana da nau'o'i da yawa, kamar irin yanzu fari sai zai shafi kowa da kowa. Abin da ya shafi wata masifa da za ta sauko daga sama, wasu ƙwari ko wani bala'i ko wani ambaliyar ruwa ko ‘yan ta’adda misali ko ɓarayi ‘yan fashi da makami masu satan mutane da abin nan irin annoba, cututtuka kala-kala da za su zo, to kaga wannan yakan shafi adadin mutane ne da yawa. To irin wannan shi ma masifun mutane ne ya jawo shi, laifuffukansu ne. To amma irin wannan masifan idan ta zo ba wai tana taƙaita akan wanda ya jawo ta ba ne kawai, a'a kowa da kowa ne. Kamar yadda Malam Ibrahim ya ja mana ayan abin nan, wata ko fitina ta la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa,
to amma shi wanda ya jawo ta din yayin laifin za a jarrabe shi da ita don ya wa'azantu ya koma zuwa ga daidai ko kuma ta zama sawabin kankare masa zubin sai kuma da baka jawo ta ba ta same ka sai ta zama ƙarin lada a wurin ka da karfafa fa aka akan addinin ka da kuma ɗaukaka darajarka tun ta zama za ta iya zama haka a wurin ka to din wannan fikin tunu za ka ga zai wuya su ƙare daga wannan sai wannan ne da can a baya fitina a Najeriya shi ne ‘yan fashi da makami ‘yan fashi da dana hanya ne masu har suka da suna shiga gida ce sai ka da akwai ta ajiye ko masu iya kashe mutum masu ba dukiyanka suke so ba ranka ne kawai suke ana tafiya sai rikici kuma fada tsakanin wannan kabila da wannan kabilan ko manoma da makiyaya duk dai duk da jini ne wannan na tafiya sai a dawo kuma abin da ya shafi cututtuka wannan cutan sai ta fito wannan cutan ta kullo wato bala'i dai ba za a rabu da shi ba to shi wannan bala'in idan ya zo a cikinsa kuma sai Allah ya jarrabi mutane kuma da wani abu a cikinsa idan yan ta'adda suka bayyana to sai Allah ya jarrabi al'umma kuma da masu fa'idanta da ta'addanci wanda suna samun kuɗi ta hanyar wannan ta'addancin da manufar taimako ko kuma kawo ƙarshen ta'addancin to amma su suna da wata fa'ida a ciki wanda ba za su so wannan ta'addancin ya ƙarewa idan wani bala'i ne ya shigo dole akwai masu samun fa'ida a cikinsa to masu samun fa'ida a cikin sai su zama su ne kuma yanzu Allah ya jarrabe su da su ba waɗancan ba misali yanzu abin da ya shafi annoban corona farkon fitowanta kowa na tsoro amma yanzu ana tsoronta ne ko da ya zama jikin ka zama bai shafe ka bai shafi dan uwanka ba wannan bai samu ba yanzu ba wannan jaraba yanzu jaraba shi ne masu amfana da abin da ya shafi corona ne waɗanda ba sa son ta ƙare ko da suna samun kuɗi ta wannan hanya to su ba za su so ta ƙare ba to yanzu jaraba shi ne Allah ya jarrabe mu da su waɗannan mutanen masu amfana da mai da wannan ciwo masu kamba ma shi fiye da yanda yake to sai su hana ka harkokinka na yau da kullum a hana ka neman abincinka a daga maka hankali a ce kaza a sa maka wannan dokan ai kaza duk shikenan sai zama corona bata cutar da kai ba amma waɗannan abubuwan kuma sun cutar da kai sun bata maka rayuwa ka zo ka karye jarin kai kare gaba daya baka da komai tsoro ma ya shige ka cutan bata kashe ka ba tsoro ya kashe ka ka zo ka shiga wani hali na kakani kai to wannan ba wai jarabawan wannan ba wannan cutar ne kai ta cutar da kai ba masu amfana da wannan cutan su ne suka cutar da kai to haka wannan ta zo ta shiga cikin wannan ta sarkafe a cikin wani to abin da ya shafi jarrabawa kasa wanda kai kaɗai ta shafa to kaga wannan za ka maida sawabinta zuwa gare ka ne kai kaɗai ko dai laifuffukanka ne ko kuma darajarka ne kai a jarrabe ka a haka ko kuma abin nan ka ɗan ja da baya ne a wani matsayi da kake ciki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kar ka je ka yadda ka lanƙaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce baya son ka ne ya jarrabe ka yana son kan ma zai jarrabe ka idza ahabballahu qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai jarrabe su don kila da ba a jarrabe kan ba kuma zaka je ka halaka ne me zai kankare maka zunubanka ina zaka samu ladi tarin lada da zaka samu da sawabin jarrabawa sannan kuma ina ne zaka sa ina yaushe Allah zai daga darajarka dole sai ya jarraba ka kazainul minani ala kanatirin minani taskoki na jarrabawa suna kan kadarko taskokin baiwa suna kan kadarko jarrabawa to kan gada ne jarraba sai ka haye ta kafin ka samu wato ainihin alkhairi Allah zai iya ta jarrabanka idan kai hakuri nan gaba kuma zaka haye jarrabawan kuma sai ni'ima ta zo sai ka ga ni'ima ta zo maka to shine mihanul fata yukhbirna an fadlil fata an naru muqdiratun bi fadlil abdi sai ka ga wahala kake sha amma kuma nan gaba ne Allah yana so ya daukaka darajarka ne kuma in baka sha wannan wahalan ba zaka kai zuwa wannan darajar ba kuma yanda su malamai suka mana wato ainihin bayani to me ake bukata idan ka samu kanka a irin wannan shine na farko ka duba falalan da Ubangiji ta'ala ya yi maka falalan suna da yawa sai dan jarrabe ka ta wani bangare ba duka ba to wannan sai kwantar maka da hankali misali wani daga cikin bayin Allah masifa ta same shi aka yanke kafansa sai ce Allahumma a'taitani arba'an wa akhadta wahida ya Allah ka bani hudu ne ka karbi daya ka bani hannaye biyu da kafafuwa biyu ba hudu ba kenan yanzu kwaɗe kawai ka karba ka bari da nawa da uku sai hudu wa Allah subhanahu wataala akan wannan Allah ta'ala ya baka miliyan hudu sai kai a tsarin miliyan daya sai ka ce Allah nagode maka miliyan hudu ka ban amma miliyan ɗaya kawai ne asara ya baka miliyan 40 kai asara miliyan 10 da ka duba ka ga ai dukiyar ka ta kai miliyan 40 sai ka gode wa ubangiji ta'ala da ya baka 40 ya karbi 10 a kashi hudu kashi ɗaya ne kawai ya karba sai ka gode masa in ka duba ne kuwa sai ka ga ko 10,000 ma ba shi da shi ko 10,000 ba shi ba shi ba yanda ma za a yi asaran 100,000 100,000 da kai asaran ta ko miliyan 1 shi ko zai mutu bai sai asaran miliyan 1 ba dan ba da ita to kai har kai za ka yi asaran miliyan 1 sai Allah ta'ala maka ni'imomin da yawa dukiyar ka ne yawa haka duk ni'imar da Allah ya dauke a wurinka sai ga kuma akwai wasu ni'imomi ko irin wannan ko jinsin wata ni'imar daban ko ile da ya dauke maka wannan kalan kai asara ta wannan bangare to nan bangaren kuma abun ya ƙara bunƙasa ko nan bangaren ko ba a taba maka ba kuma sannan sai ka tina ubangiji ta'ala shi ne ya baka abu shi da ya karban fashi ya baka shi yasa idan mutum ya rasu manzo kuma da yazo wurin sa abin da yazo ta'aziya sai ta inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma abin da Allah ya karba ya baka ne ya karba ko ne abu yana da lokacin ka dama shi ya baka wani yana fushi yana tana fushi an abin da wani dan uwanta ya rasu manzo kuma ya ce yanzu da wata za ta baki aron rakiya abun wuya ki amfani da shi ki dade kina amfani da shi sai wata ran ta zo ta ce ba ni kaya na Allah zaki ga laifin ta tace a manzo ta kin dade ba kina amfani da tsakiyar nan baran gale ai dama na ta ne to haka ne ubangiji ta lan ya baka abu ya karba dama na sani nasa ne sai ya karba idan dukiya baka nasa in ƴaƴa ne naka ne in mulki ne ko menene dama nasa ne ya baka kuma akwai bayan Allah da yawa bai ba su ba kani ya zabe kai baka to yanzu in ya karba sai zama laifi to idan baka yi hakuri ba kaman kana fushi ne da ubangiji subhanahu wataala din me yasa ya karbi wannan abu kuma kai ka manta dashi ya baka bai ba wani kuma kai ka dan dana ma wani ko danawa bai yi ba bai ma dana ba nan ni'imar ba kwata-kwata to an kawo magana abin da ya shafi yarda da ni da bala'i da kuma hakuri akan bala'i wannan abubuwa guda biyu ne suna da bambanci hakuri akan bala'i yarda akan bala'i shine in bala'in ya same ka ka ji cewa ba komai bane wannan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kai sai ka ji daɗi ma domin bayan Allah na gari akwai inda ya talazzazuna bil bala suna jin daɗi musiba ita zabe su ba su daɗi suke ji Allah ta'ala ya tina da su sai su duba falalan da me yake kunshe da wannan masifan da jarrabawa sai zama daɗi suke ji sun yarda da abinda ubangiji ta'ala ya jarrabe su da shi sai kaga ko kadan bai zai taba daga musu hankali ba ko kadan daɗi ma sai ka ji kawai kaga wata ya saki tunda Allah ya jarrabe ni da wannan ai wata ni'ima ne zai bani sai ka hararo a ko ta ni'ima kuma da Allah ta'ala zai maka baiwanta domin sai an samu jarrabawa ake samun me ake samun baiwa din to kaga wannan shi ake ce masa ar-ridha bi qadrillah wato bi qadarillah to akwai kuma as-sabru ala qadarillah hakuri akan kaddaran Allah ko kuma jarrabawan da Allah ya maka shine zaka iya ko zaka ji zafin abun ko ka iya ko ka ma ka ce Allah ya jarrabe ni da kaza a bisa ba da labari don ka dan samu sauki ba a bisa kai karan ubangiji subhanahu wataala ba wannan shi ake cewa hakuri wannan kuma wajibin ka ne kai shi kishiyan wannan hakurin shine ko ina ka zo da ai Allah ya jarrabe ni nikan kukan kun ji dadin ku amma ni ka Allah ya jarrabe ni ka abu da kaje kana ta kai karan Allah talauciya matsa ni ba da kana ta yi kuma Allah ne bai ba ruwan kaje kana gaya wani shi bai zai iya maka ba wannan shine rashin hakuri kai fushi akan abun ma akan duk me yasa Allah ya jarrabe ka da kaza to wannan haramun ne a musulunci hakuri kuma wajibi ne ko da abun ya dame ka ko ka gaya wani don ka dan huce ba tare da kana kai karan Allah ba wajibin ka ne kai wannan shi kuma yarda da abun ka ji dadin abun ka ji ka gamsu shi ko ba wajibi bane don ba kowa ne yake samun sa ba sai bayin Allah na gari in an ce kowa dole in masiba ta same shi kar ya ji zafin ta ya ji yani tso ya ji ma farin ciki ya ji sai da duka zamu halaka kenan wannan ba kowa ne yake iya samun sa ba sai wani da wani ma a wani lokacin ya samu riba yardan ya ji bai damu ba wani lokacin kuma ya ji ya shiga me ya shiga damuwa to kaga duk wannan abu ne ma ne a wajen me a wajen wato ainihin musulmi to idan masifan ta faru da kai kuma abin da ya kamata ka mai da hankali a kansa shine yaya wani matakai shari'a take nayi idan bala'i ya same ni farko ka yadda Allah ne ya dora maka kuma shine zai yayi maka idan ka dauka wani ne ya dora maka to kuma daga nan ka halaka kenan ka shiga wannan sai Allah ya kare ka wance ne yaje yayi maka ko ba zai iya yi maka ba kuma ko ka za mu sauki baka ci riban wannan musiba ba Allah ta'ala shine ya tsora maka kuma shine zai iya yi maka ba mai yayi maka sai Allah sannan na biyu dan ya dauka darajar nawa na uku akwai atta akwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke ga Allah zamu koma don Allah ya jarabe da wannan musiban dama ni din na Allah ne kuma in na gama rayuwata zuwa ga Allah zan koma kuma shi ya jarabe ni da wannan bai na so dani bai baya so na bane ya jarabe ni da wannan kaga zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan akwai istighfari astaghfirullah astaghfirullah saboda mai zunubanka suna iya sa a jarabe ka kaga in ka tuba Allah ya yafe maka wannan zunuban shikenan sai Allah ya yayi maka sannan kuma akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan kuma kana gaya wa Allah lalle Allah ni azzalimi ne ni mai sabon Allah ne laifuka na ne suka yayi suka jawo mini Allah ka yayi ni baka abin nan annabi Yunus yayi ba wa zannuni izaba mughadiban fa zanna alla naqdir alayhi wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya shiga halin matsani ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabin Allah ne yake cewa ni azzalimi ne na zalunci kaina sai don ka yadda kai mai laifi ne ka ga ubangiji ta'ala kai mai laifi ne sai Allah ya kawo maka dauki amma haka na ga ka fi karfin wannan to shikenan kuma sai Allah ya kare ko ka samu sauki baka ci riban wannan masifa abu na karshe shine jarrabawa akan abin da ya shafi ni'ima niman da Allah ya mana na daukaka na shugabanci na ilimi na kudi na lafiya duka wannan jarrabawa ne shi ma wa nabluukum bisharri wal khairi fitna fitina shine jarrabawa duk abinda Allah yayi maka idan Allah ya baka ilimi karka ci amina su kwa ilimi a ya jarrabe ka zaka ci jarrabawa zaka yi abin yanda ya kamata zaka sarrafa ilimi naka yanda ya kamata idan kudi ne haka ya jarrabe ka ne ba kai kade ne ya halitta ba akwai bayin sa da yawa wanda bai ba su sun fi ka imani idan mulki ne haka to sai ka gode wa Allah ta'ala akan wannan shine ka haye jarrabawa idan ko baka gode wa Allah ba to zaka zai maka ni'ima azaba Allah zai iya baka arziki sai bude maka kofofin bukatu sai ya zama wayannan bukatun za su daga maka hankali su dame ka kamar yadda talakan da bai da na cin yau bai da na cin yau ballantana na gobe zai daga hankalinsa mai zai bawa iyalansa kai kuma wannan bukatun sai Allah ta'ala ya sa ta daga maka hankali Allah ya baka jari miliyan 100 amma kana hararo wata bukata ta miliyan 150 ita kake son ka cimma sai ta daga maka hankali Allah ya jarabe ka da ita kai kan kana ga idan baka cimma wannan bukatan ba kamar kai baka zo kai zo rikiya ne duniya kana hararo ni shi ya samu wannan ni'iman kai baka same ta ba ka dinga damuwa ka daga hankalin ka kullun ka kwana da tunanin ta ka tashi daga tunanin ka tunanin ka sai ta daga maka hankali ta sa maka damuwa kamar yanda talakan da bai da nace yau zai shiga damuwa ka kai ma kana nan a cikin talauci ne ko ubangiji ta'ala ya sa maka kudi kana da abun hannun amma Allah sai ya sa maka kudi ka ci wannan ka ga bai maka ba ka ci har kai kudin abun da kuma baka da shi ba za ka same shi ba ma kwata kwata wannan kudin yayi ta daron ka to kaga Allah ya jarrabe ka a cikin ni'imar da ya maka ke shi kuma wancan bai da shi amma Allah ya kire masa kudin zai yi kudin siren ba ma ballaka na daga masa hankali bai same shi ba shi kuma yana kudi kamar ya kuma an je sun tashi ma babu ko ya fara cin siren ma ji kana ba da kyau bai mini ba je kaka to mini kaza har dai bukatar sa dai ba za ta biya ba to kaga jarrabawa kenan saboda haka ni'iman da Allah ya baka din jarrabawa ce idan baka ci jarrabawa ba kuma sai ta zame maka bala'i da masifa sai Allah ya jarabe ka da sababin wannan saboda haka duk halin da Allah ya tsaye da kai sai ka gode wa Allah sai Allah ya sa hakan shi ne idan talauci ne ya sa maka wadatan zuci ya sa maka kana'a ya rige maka buri a zuciyanka da bukatu shikenan sai ka rayu rayuwa ta nitsuwa kamar yadda mai kuɗi zai rayu rayuwa ta nitsuwa idan kuɗi Allah ya baka ka buɗe wa kanka kofofin bukatu da wasu dogon buri neman sai ka cimma kaza ko ka yi kaza ko Allah bai baka hakuri akan asarar da kake yi ba sai ya zama wahalar da kake sha ma ta fita talaka don talaka zai iya kwanciya ya bacci ko da a bakin hanya ne amma kai kuma a gidanka ba za ka iya bacci ba sai an maka allura kaga ka shiga masifa ka shiga bala'i to abin da ya zama wajibi shine wayannan masifu da ibtila'i da ni'imomi da Allah ya mana mu sani cewa jarrabawa ne kuma ta ya za a fuskance su ya shari'a ta ce fuskance su domin mu samu nitsuwa a rayuwar mu bauta wa ubangiji ta'ala yanda ya kamata a bauta maka kuma duk masifan da bata taba addinin ka wani sha fada wallahi masifa ce mai sauki abinda bayan Allah suke cewa kenan duk masifan da ta samu to sai ce nagode wa Allah da wannan abu bai taba addini ba amma ba ku sani masifan corona ta taba addini eh ta hana jami'i ta hana juma'o'i da yawa ta hana karatu ta hana aikin haji ta hana umra ta hana tawafi abubuwa da yawa na alheri ma ta hana ai taimakon addini ma mutum yake baka ana lockdown ba zai iya ko dai bai samu kudi ba ko yana da su yana tsoron ya kace su yanzu ba samun kudi ake abubuwa da yawa na addini wannan masifan ta taba to ubangiji ta Allah ya yi mana ita wanda kuma suke zagon kaza suna son ta ci gaba saboda fa'idar da suke samu Allah ya mana magani Allah ya yi mana mai mana da rayuwar mu yanda take a da ubangiji ta Allah ya ka mana dauke daukaka mana addinin mu ya daukaka mu ya daukaka addinin musulunci ya yi mana dukkan bala'i da musiba wanda suke wannan latta Allah ya saka musu da alkhairi وإن أسكرتك صرارا الله يساك على الخير الله أبام يكون أيدي دعبون دمكجي وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته